أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمين نوانا أنقوا من البركة منا كرن تامك سلامة الدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعي أنقوا سكجي سنة رواتا رغاتا غباتا شواء ببما لممو الشيخ موسى يوسف أحد أسد السنة wanda yake ɗan uwa su riga sun san malam a cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka da ma Afirka gabaki daya a wurin gogormaya wurin yada sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan rana ta 1 ga watan Ramadana ta wannan shekara ta 1443 Allah cikin kaddartawarsa da iyawarsa ya kaddarci an turo muna malam a wannan gari namu na jihar Zamfara kuma a wannan masallaci a wannan anguwa tamu domin muna tafsirin alqur'ani mai girma da yake lokaci ya riga ya tafi insha Allah zan gabatar da ɗaya daga cikin jagororin wannan masallaci domin yayi jawabin maraba da isuwar malam sannan sai a gabatar da malam domin malam ya ci gaba da aikin da
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين جيسوة دين مسلمتي منا متكر جدد قرياغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي واندا يقدر تيمو دقانو وانا رانا وانا ييني مي البركة وتطياغ وطن رمضان كما تاردا سامن أرزق وتو gabato da malam a wannan wuri mai albarka a madadin ina son yi a takeice a madadin committee da'awa na wannan masallaci mai albarka da kuma sauran ƴan uwa da suke bada gudunmawa da jihar Zamfara ƴan mutanen jihar Zamfara gabaki daya haka da gusauluka gaman da mutanen wannan unguwa wato da wanda suke kokarin bada gudunmawa ta hanyar shigowa wannan masallaci domin gudanar da ibada haka ma da malamanmu da suke gudanar da wato karatun hadda alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci a cikin halka muna wato maraba da zuwan malam da shigowar shi a wannan jiha ta Zamfara a cikin wannan gari mai albarka kuma muna ainihin kaddamar da godiya ta musamman ga malam da ya ainihin karba wannan kira da na musamman kuma da yarjejeniya ya yarda cewa zai zo ya gabatar da wannan tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci a wannan jiha a wannan gari godiya ta musamman wadda ba ta da adadi a takeice saboda lokaci ya riga ya zura za mu ci gaba da ainihin wannan tafsiri insha Allah zan gabatar da abin magana zuwa ga malam da fatan Allah subhanahu wataala ya mana mawafaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ديا لوتر رمضان في جلعة بابا دم بابا فرنجة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبوديا تجريبوا دا أربعين دا عينهم وطو قدو dubu 1140 da uku wanda ya dade da biyu ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci wanda aka fi sanin sa da masallacin wato Muhammad Baba Gusau. Ina ganin haka ne in mai kuskure ba ko menene sunan wannan unguwar? Unguwar Ni'matullahi ko? To, a wannan unguwa ta Ni'matullahi, Allah ya ƙaro ni'ima ga unguwar da garin da kuma jihar gabaki ɗaya da kuma ƙasar. Kamar yadda kuka ji mai gabatarwa ya gabatar cewa bisa ga abin da Allah Maɗaukakin Sarki ke ƙaddara wa ɗan adam, sai ya ƙaddara mana a wannan masallaci za mu zo mu gabatar da tafsiri ƙarƙashin jagorancin shi ɗan uwa Alhaji Ibrahim Allah Maɗaukakin Sarki ya saka masa da alheri. A 'yan shekarun nan da yawa sun san cewa a Sokoto nake yin tafsiri, kuma ko banan wasu da yawa sun turo min saƙo suna tsammanin cewa lallai ina Sokoton ne nake masa ai. Likulli shay'in ne idza ma tamma al-qisal, duk wani abu da ya cika akwai lokacin da kuma yana iya raguwa. Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne cikar kamalarsa, babu lokacin da tawaya yake bujiro mata. To, don haka sai Allah ya kaddara cewa tsarinsa bana ba a san za mu yi tafsiri ba, a nan garin za mu yi tafsiri. Na ɗauki kusan shekara 6 ina yin tafsiri a garin Kaduna, daga nan na tafi Sokoto na ɗauki kusan shekara 3 na sake komawa Kaduna na yin shekara 2, to ban mu sani ba, kuma daga nan kuma ya Allah zai lillahi al'amru min qablu wa min ba'du. Abinda nake cewa na farko shine kasancewar an ce zan zo nan garin zan yi tafsiri ba shi ke nuna cewa wannan gari babu malamai bane yasa aka kawo ni. A'a, duk wanda ya san garin Zamfara ko jihar Zamfara ya san cewa jiha ce ta malamai. Kullum ina ƙoƙarin nuna wa ɗaliban da Allah ya jarrabe su da shahara kar su rudu da ita, karatu daban shahara daban, ba duk wanda ya shahara bane ya fi kowa karatu. Akwai wanda Allah ya sa suka shahara, shaharar su jarrabawa ce gare su in sun fahimci haka. Yana daga cikin kurakuran da muke lokacin da duka ranka akan kujera, ragowar mutane suna zaune a ƙasa, sai ka ɗauka cewa yanzu kai ne baharin da kowa daga gurinka zai tambata. Bayan ko a daidai lokacin da mutane suke zaune a ƙasa kai kana kan kujera, ke yi wani ya ma fi ka nauyi ko a gidan ka fito, tawadu'u ne yasa ya zo ya saurare ka. Wani ko usuluban da kake da shi yana iya ƙaruwa da shi idan ya saurare ka, ba wai nan abin da za ka faɗa ta fuskar ilimi ya jahilci wannan abin ba. Yana da kyau a ce ɗalibai sun fahimci haka kuma sun gane haka ɗin. Wannan shi ne abu na farko. Abu na biyu kuma wato shi ne, akwai ɗan uwa Malam Nazir wanda na ga shigowarsa, shi ne shugaban matasa na wato sunna na ɓangaren Izala kenan a wannan jiha ta Zamfara. Idan Malam Nazir ba ya yi ƙarya alamillahu allazi ne ya tasallalu na minkum liwaza ba ne, ya je ya waya ne ko? To, insha Allah daga ƙarshe zan ba shi wasu mintuka ya ce wani abu insha Allah. Sannan kuma akwai wanda suke bibiye da mu ta fuskar kafofin sadarwa na zamani, muna da mukan manamu kafofin, akwai shafin da yake amfani da suna na an yi amfani da kalmar Sheikh ba ni wani na sasu malam Usman ne suka sa a Facebook kenan. Sannan muna da shi a Twitter, sannan muna da shi a YouTube, amma YouTube din ba suna na aka sa ba, a sakir za a gani. To saboda haka wanda suke bibiye da mu ta bangarorin nan guda uku za su ci gaba da bibiyar wa'innan karatuttuka din. A yanzu dai kafin sako ya zo mana daga baya, don wasu sai daga baya muke sani, wasu ma sai Ramadanan ya zo ƙarshe a jihohi daban-daban sukan ɗauki karatuttukan su saka a wasu gurare, ba ma masu sani sai Ramadan ɗin ya zo ƙarshe sannan muke sanin ma me ake ciki. Amma yanzu dai abin da ke hannunmu yanzu akwai tashar daɗin kowa da take kan satellite StarTime kai, wannan suke kan StarTime. Insha Allah wannan tafsiri da zamu dinga za su dinga kawo wa mutane shi ƙarfe 8 zuwa 9 na dare da izinin Allah. Sannan akwai Sunna TV Kano, tunda Sunna TV guda biyu ne, to Sunna TV Kano za su dinga sawa ƙarfe 4 na asuba zuwa ƙarfe 5 na asuba. Sannan akwai tashar Hausa 7 za su dinga sawa ƙarfe 11:30 na dare zuwa 12 da rabi ainihin wato na dare. Wannan shi ne abin da ke ƙasa. Sannan kuma muna miƙa saƙon godiya da fatan alheri farko zuwa ga mai girma shi wato matawalle gwamnan wannan jiha ɗin a matsayinmu na baƙi da muka shigo wannan jihar, to muna masa fatan alheri. Abin da aka ɗora masa na nauyi na shugabanci da Allah ya jarrabe su da shi, Allah ya ba su ikon saukewa. Na yi wata magana 'yan kwanakin nan na ce Bahaushe yana wata magana yana cewa talaka mai ganin iyakar sarki, kamar shekaran jiya ne ake ta magana cewa Allah ya kai mu 2015 ta zo ta wuce, aka ce Allah ya kai mu 2019 ta zo ta wuce. Yanzu duk wanda ya hau kujera daga 2015 zuwa 2019 tsakanin gwamnoni da shugaban ƙasa, in ka yi haƙuri idan Allah ya ara maka tsawon rai ko da Ramadana zai zo mai zuwa, shugaban ƙasar da ke kai ba shi ba ne, ya tafi wani ya zo. Wannan tsari ne na Allah da ya ce huwa allazi ja'alakum khalaifa fil ard, Allah shi ya sanya ku a doron ƙasa, wani yana maye wani. Dukkan kujerar da ba kai ba ne a cikin wani ne, to ka yi haƙuri, dole sai ka tafi kuma wani su yaro. Haka Allah ya tsara duniyar, haka za ta ci gaba da tafiya. Shi ya sa muke cewa wanda suke ƙoƙari su nemi mulki a yanzu, su duba girman Allah, kar su ga cewa ba za su kai zuwa mulki ba sai sun kwashi ƙafar wani. Lokacin da wani yake da dama baka ba shi gudunmawa ba don yayi nasara, kai ma nan gaba haka wani zai kwashi ƙafarka ba za ka yi nasara ba. Amma matsalar shi ne kuma in an je an dawo masifa kuma kan talaka take ƙarewa, shi ne babban matsala. To da waɗanda za su tafi, da waɗanda za su ƙarasa, to duk muna musu fatan alheri. Shugabanci jarrabawa ne, nauyi ne, musamman a Najeriya, musamman a halin da muke ciki. A ci gaba da musu addu'a, Allah ya musu taufiki, ya musu jagoranci, ya shige musu gaba, ya iya musu akan abin da ba za su iya ba. Hakanan wanda yake shi ne kwamishinan 'yan sanda na wannan jihar, shi ma muna masa fatan alheri. Hakanan shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS kenan, shi ma muna masa fatan alheri. Ba za mu manta da shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ba ta jihar Kaduna, wanda ɗan wannan jiha ne ta Zamfara, Alhaji Garba Shinkafi. Babu abin da za mu iya masa sai dai mu bi shi da addu'a, Allah ya tsare sai ya tsare masa imanin sa da mutuncin sa. Haka nan shugaban hukumar tsaro ta farin kaya din daga sama gabaki daya shine Alhaji Magaji Yusuf Bucci. Wannan mutumi shi ma muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, Allah ya tsare shi ya tsare masa imanin sa da mutuncin sa. Sannan dukkan malamai wanda suke suna karantar da sunna a wannan jiha, da wanda muka samu haduwa da shi gaba da gaba, da wanda ma ba mu haɗu da shi gaba da gaba ba, kowa muna masa fatan alheri. Sannan kuma akwai abu guda biyu, ni a matsayina na bako da na shigo, duk abin da yake na san wannan jiha tana fama da rudani da rigima da rikici na matsalar tsaro, kamar yadda jihar ku ta Kaduna tana fama da irin waɗannan matsalolin. So ni ba jami'in tsaro ba ne na DSS, ni ba kwamishinan 'yan sanda ba ne, ni ba shugaban civil defense ba ne, ni ba GOC ba ne na soja da aka turo, a'a ni karatun ƙur'ani na zo yi. Idan kana da matsalar tsaro kai can ka je ka same su, su ta shafa, don ko a lahira ni Allah ba zai tambaye ni ba, su ta shafa. Tawa yana da kyau don kar a tashi ko wani ya bugo min waya ce ko wata matsala tana faruwa ko tana da alaka da tsaro, a'a su za ka je ka sama. To ni ka bugo min waya ne ka ce a kowace aya baka gane ba, kana buƙatar in ƙara maka bayani, to lokacin ne zan saurari me ka zo da shi ne. Wannan shi ne. Sannan abu na biyu, maganar abin da ya shafi matsala ta siyasa. Jihar da nake ciki ma ba na shiga rigingimin su na siyasa, ballantana in shiga na wata jiha. Da haka dan Allah, duk rigimar da ka san cewa tana faruwa tsakanin ɗan jam'iyya wani da ɗan jam'iyya wani, to ka yi haƙuri, ba ta shafe ni ba. Ni ɗan jam'iyyun duka ma daman musulunci ya haɗa ni da su, to shi ne alaƙata da su. Jam'iyyar ka ba ta sa ni in yi alaƙa da kai, matuƙar musulunci bai sa in yi alaƙa da kai ba. Wadaka ko ina a cikin jam'iyyun nan, da inda mutum yake in dai musulmi ne to namu ne, kuma muna da alaƙa da shi. Amma dan ka je ka shiga wata jam'iyya ka sake musulunci, ba abin da ya haɗa ni da kai, banda alaƙa da kai alaƙa ta kusa ko ta nesa, in akwai ba ta wuce wataƙila Allah ya jarrabe ni sai mun zauna ƙasa ɗaya da kai ba. Da haka in akwai wannan, to ka sani cewa ni bai shafe ni ba. Da haka dukkan wanda suke kowane ɓangarori mu muna musu fatan alheri, wa inna ma kawai mu abinda muka faɗa kuma shi ne ra'ayinmu, kuma shi ne fahimtarmu, kuma za mu ci gaba da nanatawa cewa mun faɗa shekara ta 2015 a cikin jam'iyyun nan babu wata wacce tsarin la ilaha illallah ya kafa ko tsarin kundin mulkin ta alkitabu wa sunna ne ala fahmi salaka hadhihi al-umma. Duka dilla lura sai ta kai mu shiga ciki. To a la'akari da salihuna na kowane ɓangare, duna zalika kuma a ajiye su, shi ne fahimtar mu. Da baka isa ka zo ka tilasta ni ba ka ce wai dole kai kana ɗan wani abu, ka ce wai sai na yi wani abu. A'a, ƙur'ani da sunna kawai nake yi sak, sai kuma tauhidi. Wannan shi ne abin da ke gabanmu. Da haka da wannan magana da abin da ya shafi harkar siyasa, rikicin wani da wani, ni bai shafe ni ba. Haka nan maganan abin da ya shafi harkar tsaro, in karatu ne ya zo kan abu in yi magana a kan shi, in karatu bai zo kan shi ba, babu buƙatar in yi magana a kan shi. Akwai wanda Allah ya ɗora ma nauyin su, Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya a kai. Wannan shi ne a gurguje a matakin farko. A mataki na gaba bayan wannan shi ne waɗannan shekarun da muka ɗauka muna yin tafsiri. Na faro tafsiri tun daga suratul baqara ne, muka zo muka gama a suratu Ali Imran, lokacin da na shiga Sakkwato muna farko-farkon suratul nisa'i ne, muka zo muka gama suratul nisa'i, muka shiga suratul ma'ida. A suratul ma'ida a watan shekarar da ta wuce mun tsaya aya ta 35 ne, za mu tashi aya ta 36 ne. To kafin mu ci gaba da yin tafsiri, wanda suke bibiye da mu ta fuskar tafsiri alqur'ani kasancewar littafi ne na Allah subhanahu wata'ala da aka labari ne da zaman to ba a gajiyawa ba a kosawa da shi an yi ittifaki cewa qur'ani ne kadai zaka saukewa mutane daga farko har ƙarshe sannan ka sake dawo da su kace a dawo a sake nanatawa daga farko ko ma za su ce maka an gaji ba qur'ani ne kadai yake da wannan so wannan yasa sai maka ga cewa an dade ana yin ba ni baki in baka fassara anan kasan ta fuskar tafsiri ta fuskar tarjuma to dan wannan yasa an manzo watakila yanayin yadda kaga an saba yin tafsiri a za'izu ɗaya da rabi ko izu biyu kamar masu sallar tahajjud to za ka ga haka mu muke yin tafsirin ba to wannan shi ne to shi yasa za ka ga galibi akwai tafsirin da na fi ba muhimmanci ba wai dan a'a kowanne tafsiri idan munasaba ta kama in leƙa in nemo wata matsala a ciki tafsirin ko ko ba na ahlus sunna ba ne yawwa dan kaka zo ka ce ai wani dan bid'a ne ba a daukan maganar sa waye ya faɗa maka ita daidai duk wanda ya faɗe ta daidai ce kuskure kuma duk wanda ya faɗe ta kuskure ne don haka wannan shine yanzu zamakshari Musa Jarullahi babu malamin da zai tafsiri a gidan balaga ko malamin sunna ne sai kaga ya koma yana maka istidlali wata matsalar in an ji an dawo sai ya ce maka zamakshari ya faɗa a cikin al-kashaf dole ne don haka in ka dauko wannan babu malaman da kake ganin ma cewa manya ne a duniyar tafsiri sai an baje su ba za a karba abin da suka faɗa na magana ta fuskar tafsiri ba amma kawai ana kallon magana ko ka saba da mutum ta wani guri a matsayin fahimta abinda ya faɗa din daidai ne ko ba daidai ba ne sannan ko kana daidai da mutum ta fuskar fahimta in ya kawo abinda yake ba daidai ba ne ma kawo faƙa maka karɓi ba daidai ɗinsa ba saboda haka wannan shi akwai tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Jami'ul Bayan an ta'awil ayatul Qur'an wanda cikakken sunansa shine Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib al-Amiri Abu Ja'far al-Tabari al-Imam al-Tabari ya rasu hijira 310 shine farkon littafi na tafsiri da aka fara rubutawa da shi yasa malamai suka ce akwai al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin sunansa akwai bin Rustam wanda nafsu sana shekara ɗaya suka mutu da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari na sunna na haka muna da Ibn Jarir guda biyu akwai Ibn Jarir al-Tabari na sunna akwai Ibn Jarir al-Tabari ɗan shi'a kuma sun yi rubuce-rubuce kuma shekara ɗaya suka mutu da haka in ɗan shi'a yake maka Ibn Jarir ya faɗa ka tambaye shi wanne yake nufi na sunna ko na shi'a dan guda biyu ne wancan ɗan shi'an ya yi littafi kuma ana jingina ma ahlus sunna a ce ya faɗa to wannan shi muke magana tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yana wa ɗalibai wahalar karatu ta yadda yana tsawaita bayanai wasu matsalolin bayan isnadi da yake kawo hatta waƙoƙin da yake kawo istishhadi da su za ka ga da isnadi yake kawo su amma tsakani da Allah ɗalibin da zai yi at-tafsiri bil ma'asu ta fuskar ya fassara Qur'ani da Qur'ani da hadisin annabi da maganganun magabata wanda ya shafi sahabbai tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da kuma ita kanta lugar larabci yana buƙatar tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari sannan cikin malamai yana daga cikin malaman da idan ya kawo maka aqwal zai ce in magana guda biyu ce sai ya ce wa awlal qawlaini bis-sawabi indi awlu man qala kaza idan ku aqwal ne aka yi zai ce maka wa awlal aqwali indi bis-sawabi awlu man qala kaza in an yi sabani akan matsala galibi bai cika wucewa ba sai ya maka tarjihi yace cikin maganganun nan ni a gurina ina ganin magana da tafi dacewa da daidai ita ce magana kaza al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yana yin wannan so shi yasa hatta istilahin shi sai ka kiyaye idan ka ji al-Imam al-Tabari ya ce ajma'a ahlut tafsiri malama ajma'a ahlut ta'wili malamai wanda suka san tafsiri sun ijma'i sai shiru to wannan istilahin daban in kuma yace maka ijma'a ahli ta'wil qatibatan to shi ma akwai abin da yake nufi idan kana karatu ya kawo kan matsala yanzu fassara aya yace maka ijma'a ahli ta'wil yace malaman tafsiri sun ijma'i ya wuce to yana nufin cewa mafi yawanci amma akwai daidaiku da suka saba mu wannan fahimtar in ko yace maka ijma'a ahli ta'wil qatibatan to yana nufin cewa duk duniya babu wani malamin tafsiri da ya saba wannan fahimtar to sai ka lura da fahimtar wannan tafsirin sa akan wannan sannan tafsiri na biyu akwai tafsirul Qur'an al-Aziz na Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Isa bin Muhammad al-Muri al-Ilbiri al-Ma'ruf bin Abi Zamanin al-Maliki wannan malamin ya rasu kuma hijira 399 yana da littafin tafsiri da ya rubuta sannan littafi na uku da nake yawan komawa zuwa gare su akwai ma'alimut tanzil fi tafsiril qur'an na al-imam al-bagawi wanda takakken sunan sa shine mahuyi sunna abu muhammad al-husayn bin mas'ud bin muhammad bin al-farra al-bagawi al-imam al-bagawi ya rasu hijira 510 sannan littafi na hudu akwai ahkamul qur'an na al-qadi muhammad bin abdullah abubakar bin al-arabi al-mu'afiri al-ishbiri al-maliki littafin sa na ahkamul qur'an ibn al-arabi ya rasu hijira 540 da ainihin wato uku sannan akwai littafi na biyar zadul masir fi ilm at-tafsir na jamaluddin bin abul farq عبد الرحمن بن علي بن محمد الامام بن الجوزي يا رسول 597 sannan littafi na shida akwai mafatihul ghaib wanda dalibai suka fi sanin sa da at-tafsirul kabir na wato abu abdullahi muhammad bin umar bin al-hasan bin al-husayn at-tamimi ar-razi wanda aka fi sanin sa da fakhruddin ar-razi ya rasul hijira 606 sannan littafi na bakwai akwai الجامئ لأحكام القرآن نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن الفرع الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي وانا أكب سنة سنة تفسير القرطبي الإمام القرطبي يا رسول جراء لليشد لسبعين دقاء سنة أقوي البحر المهيد نا أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي يا رسول جراء لليبقوي لأربعين دقاء to shi sa galibin matsalolin da suke da alaka da nahwu da al-irabi wani lokaci hadda balaga ma nakan yi kokarin komawa zuwa ga wannan littafi nashi na al-baharul muhit littafi ne na tafsiri da yake mujalladi 10 amma yayi tarkizi akan abin da ya shafi matsala ta nahwu ta fi karfi a ciki sama da kowace matsala sannan akwai littafi na 9 shine tafsirul qur'an al-azim na abul fida isma'il bin amr bin kathir al-qurayshi al-basri thumma dimashqi ibn kathir ya rasul hijira 774 tafsirin da aka musani shi da tafsirin ibn kathir wanda al-imam ibn kathir yana daga cikin dalibai na kasa a makarantar shaykhul islam bin taymiya sana akwai littafi na goma akwai at-tahrir wa at-tanwir wanda takakken sunan sa shine tahrir al-ma'na as-sadid وتنور على الاقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد نا محمد بن طاهر بن محمد بن طاهر بن عاشور التنوسي تفسيرا للالبي سكه فسانن سد التحرير والتنوير وكما تفسير ابن عاشور وان ابن عاشور يا رسول الله 1393 سنه اكو ادواء البيان في ايداه القران بالقران نا محمد الامين بن محمد المختار بن ابو القاسم الجفني الشنقيطي والذي يعيش عن تفسير القران بالقران شيما وجن مجلدي 10 ني سنا اكو التفسير المنير في العقيده والمنهج والشريعه والمنهج نا الدكتور وهب بن مصطفى الزهيري والذي wannan littafin na tafsir yana da adadi na mujalladatun da ya kai mujalladi 30 haka wanda yana daga cikin littattafan da nake komawa zuwa gare su akwai irin su bangaren abinda ya shafi yin qira'at akwai matani na shatibiya sannan akwai durra nan gida an ka dawo akwai littafin malam abubakar goma Allah ya ji kansa akwai kuma diya'u ta'wil na shehu abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma da dai littafai da yawa wanda muka lillika wajen fassara kowace aya lokacin da zamu fassara ta to wannan yasa wani lokaci in an zo sai kaga da wuya ya zamanto yadda kake tsammanin bakin zai jawo ya tafi da gudu haka sai zamanto bakin ba zai jawo da gudu ya tafi ba sannan muna yin tafsirin nan ne akan matakai guda shida na farko qur'ani ya fassara qur'ani wannan malamai sun yi da cewa ajmalu tafsiri shine an yufassara alquran bil qur'an a fassara qur'ani bil qur'ani dan haka abinda yazo maka mujmal a can din yazo maka mubayyin a can sannan shi kuma wannan yana da mataki guda biyu akwai muttasil akwai munfasil akwai tafsirin qur'ani da qur'ani da zaka ga aya ta zo a gaba amma ayar da ke biye da ita a baya ita take fassara ta farkon wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil kaman al qari'atu mal qari'a wa ma adraka me mal qari'a yawma yakunu an-nas kal farash al mabsus shi yake fassara maka al qari'a wannan shine al muttasil al munfasil kuma wanda zaka samu ayar tana cikin waccan surar sannan kuma ayar tana cikin waccan surar kuma waccan ita take fassara waccan shine al-munfasil kamar yadda Allah ya faɗa a suratul an'am yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum mutun sabai da suka zo suka tambaye annabi sai fassara musu da cewa wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa yu'idhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la zulmun azim wannan tafsirul qur'ani bil qur'ani amma al-munfasil saboda ayar da ta fassara wannan ba su da alaka ta hanyar sura ɗaya suke ko guri ɗaya wannan tana can gurin wannan tana can gurin sannan kuma shi wannan shi ne matakin farko sannan abu na biyu akwai fassar qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce take ingantacciya na taɓa yin daura a Kaduna asbab ɗin da yake sawa malaman tafsiri suna yin kuskure wajen fassar qur'ani akwai sababi guda shida to wannan yana daga ciki kaucewa yadda annabi ya fassara qur'ani wani lokaci wajen dogara da tsantsagwaran zunzurutun larabci ba kai la'akari da shi wanda ya fi kowa sanin larabcin ba shi mai ya faɗa akan ayar da ka dogara da larabcin ka fassara qur'anin in naka ya saba mana shi kaga an samu matsala to sunnar dole ta zama ingantacciya ba da'ifiya ba to shi kuma wannan sun faɗa sun ce akwai wanda annabi ne yi shi kai tsaye aya kaza annabi ya nassanta cewa ga hadisin da ke fassara ta akwai wanda kuma malamai ne suka yi istihadi suka yi ƙoƙarin fahimta cewa wannan hadisin shi yake fassara waccan aya to wanda annabi ne ya fassara kai tsaye cewa wannan hadisin shi ne ma'anar wannan aya kaza babu kuskure a ciki amma wanda malamai ne suka yi istihadi cewa a fahimtarsu wannan hadisin shi yake fassara waccan aya to anan ana iya samun tafsirin nasu ya zama daidai ana iya samun tafsirin ya zama kuskure sannan mataki na uku sai fassara qur'ani da fahimtar ɗaliban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda su ne sahabbai wanda mun faɗa mun ƙara nanatawa mun ce duk duniya ɗaliban da makarantar annabi ta fitar ba za ka taɓa samun nagartattun ɗalibai ba a duniya irin wannan makarantar walimala kiyaya ko haka ba zai zama ba don me saboda kowa ya yarda cewa malamin su ya fi malamin kowa a duniya saboda haka ba wata makaranta a duniya da wani mutum zai je durƙusa ya samu karatu ingantacce a duniya irin ɗalibin da ya zauna gaban manzon Allah ya karatu ba yadda za a yi to shi yasa za mu ga Allah da ya tashi shi ya haɗa fahimtar tafiyar addini yana da alaƙa da annabin da su sai ya ce wa man yashaqiqir rasula
wanda ya sabawa manzon Allah sai ya kawo shi ar-rasul da alif da lam ma'rifa sanannan annabin nan min ba'd ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi sai ya ce wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin sai bu wani tafarki wanda ba na mu'minai ba suwaye mu'minan idan aka kyale ka kowa zai iya bugun gaba yace shi yana da imani amma akwai masu imanin da a doran kasa in an fade su sai dai kyautata zato dangane da imanin su babu tabbas amma akwai masu imanin da in an fadi imanin su ba maganar zato ake ba imanin tabbas ne suwaye su ne daliban da suka zauna makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi karatu Allah ya nasanta wannan cikin Qur'ani da yawa zai yi muqaranan imanin su da na annabi yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi sayati wal mu'minuna kullun amana billahi zai ce fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad intadaw rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Allah mun ji wani mai kira yace azo ai imani sai muka zo muka imani to shi yasa aya ayyuhal ladina amanu da ake da su kusan 90 a Qur'ani akwai wacce in ta kira inda kai ba sahabi bane to ba da kai take ba baka ciki ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu biwutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirin inahu baka ciki da haka su ne wayannan masu imanin da Allah ya dinga kallon su yana ce musu walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyana ulaika humur rashidun sannan fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimul hakim sune wa'inda Allah yace wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha sune wa'innan mutanen to wa'innan mutanen da muke magana a mustawar farko dole ai taqdimin fahimtar su zamu ga cewa abu guda uku Allah ya yarda ma a na farko akwai ittiba'ullahi wa anbiya'u sannan nabi akwai ittiba'u ma anzalallahu sannan sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar shi yasa Allah ya nastanta haka yace wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an tayaya ko ya zaman to fahimtar su ba za a gabatar da ita akan fahimtar kowa ba a babin fassara maganar Allah saboda me saboda duk wani mutum yanzu da ka sani a doron duniya duk wanda ya tashi tashi kawai ya bibi Qur'ani tashi yayi kawai ya samu labari Allah ya aika manzon Allah yanzu dan unguwar da aka ce sunanta unguwar Ni'ima sai aka ce yanzu ga wani dattijo a nan unguwar ko da yazo nan gidan ba gida ko ɗaya unguwar nan shi ya fara siyan fili yayi gini a gaban sa duk wanda yazo ya sai gida ya san yadda aka yi aka san gidan da yadda aka yi gini sai wata rana in jaridu suka zo da kyamara ana so za a yi tarihin yadda unguwar ta fara sai kuma ga wasu matasa su tasowa kawai suka ga unguwar da gine-gine ya aka yi unguwar ta fara ba su sani ba billahi alayka idan duniya da gaskiya da dattijan da ya zo babu gida ko ɗaya ya san unguwar yadda ta faru da saurayin da tasowa ya ga unguwar kawai bai sanya aka yi ta fara ba wa ya kamata a nema ya ba da tarihin unguwar to da ni da kai da malaminka da malamina da babana da babanka duk tashi ko muka ga Qur'anin nan tashi ko muka samu labari Allah ya aika manzon Allah amma sahabbai sun zauna an yi lokacin da babu Qur'anin a gaban su Qur'anin ya fara sauka sun yi lokacin da Allah bai aika manzon Allah ba yana nabiyullahi ko rasulullahi yana muhammadin shi a cikin su Allah ya tashe shi ya aiko shi ya zama manzon Allah to in ana buƙatar ai bayanin annabin da littafin kaga akwai rashin kunya kai ka shiga gaban su ka ce za ka yi bayanin annabi da Qur'ani wanda ya fada su to shi yasa ahlus sunna sai suka irtibadin fahimtar su da cewa za mu bi Qur'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirkin farko to shi yasa duk rigingimin nan da ake in Ramadan ya zo a ce ana ta sabani ana kan rikici tsakanin musulmi to shi yasa inda gwamnati tana so ta takaice rigimar da sabanin sai ta ce kawai wani littafi ne aka yi tafsirin akan fahimtar magabata at-tafsir bil ma'asu ta ce a ɗauko shi ya zama celebus da shi za a yi tafsiri sau wani malam ya ƙara tafsiri ba da shi ba ka gani in kan mutane bai hannu ba kama wani ya zo ya fassara ƙur'ani a san fahimtar mutanen kirkin da dashe da ƙur'ani Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ya faɗi cewa Allah ya ba su ilimi kai kuma wani sai zai kawo maka wani mutum a wannan zamanin wani mutum majahuli la mahalla lahu min al-i'rab sai kuma yace sai ka bar fahimtar wa'ancan daliban da suka yi karatu a gaban annabi ka kama fahimta wannan mutum kaga tarka idan ismatin jiza saboda haka wannan shine mataki na uku sannan mataki na hudu sai fassara qur'ani da fahimtar daliban sahabbai sune tabi'ai dan su suka ga wa'anda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Ikrama da makamantansu sun koyi tafsiri daga makaranta wacce take guda uku akwai makarantar Makka akwai ta Madina akwai ta Kufa wanda Abdullahi dan Mas'ud yake jagorancin waccan daya Ubay ibn Ka'b yana jagorancin ta daya kuma Abdullahi dan Abbas shi yake jagorancin ta wanda wayannan kowa ya san alakar su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fuskar karatun Qur'ani to dukkan daliban da ka sani a gidan tafsiri a tabaka na tabi'ai to a wayannan makarantun guda uku suka fito to muna dawowa mu fassara Qur'ani mu ga me tabi'ai suka ce daga nan sai mu dawo sai mu ga me tabi'ut tabi'ina suka ce daliban daliban su wayannan qurun din guda uku sune karnin da Annabi ya ba da shaida a kan su karni mafi alheri da ake karban addinin da abinda bai zama addini a wancan lokacin ba ila yawmul qiyamah ba yadda za a yi zama addini duk yadda ko mutane suka taru a kansa suka yi masa yawa suka ganin yana da kyau in dai bai zama addini ba a wayancan kurun din guda uku to ba zai zama addini ba yasa yana daga cikin hanyar da za ka yi maganin wasu da dama daga cikin wannan suka karkace wa tafarkin gaskiya in mutum ya kawo maka abu ka tambaye shi waye magabacinsa akan wannan abu sai kaga ba magabaci shi kadai ne magabacin wannan shine idan haka wannan yana daga ciki sannan sai mataki na shida da malamai suke magana shine fassara qur'ani da lugar larabci ita ma lugar larabcin ya zama to ita ce ingantacciya to ku duba ku gani wannan shine mataki na shida fassara qur'ani da lugar larabci ingantacciya ba wacce bata inganta ba domin ita kanta lugar larabcin sun faɗa sun ce akwai shaza akwai da'ifiya akwai mu'dal yadda ka san a matsayinka na ɗalibin hadisi za a ce maka wannan hadisin da'ifi ne wannan shaz ne wannan munkar ne to ita kanta lugar larabcin akwai wannan akwai lugar da take shaza ce da'ifiya ce munkara ce ko ka kawo bata inganta ba ba a karɓarta a matsayin hujja ai istidlali da ita wajen fassarar qur'ani amma galibin ɗan bid'a sai su dawo wannan matakin na ƙarshe sai su ɗauke shi su mayar da shi mataki na farko ba ma mai ƙur'ani ice a nan ba ki fassara ƙur'ani ba mai annabi ya ce ba a'a me suka fahimta dangane da tsantsagwaron zunzurutun larabci sai su fassara ƙur'ani a kan wannan da shi yasa in mutum ya ce zai fassara ƙur'ani irin wannan fahimtar to ba ƙaramin ɓanna zai yi ba dogara da tsantsagwaron zunzurutun larabci kaɗai bai taimakon mutum ya iya fassara ƙur'ani shi yasa za ka ga cewa malamin suke da wata ƙa'ida cewa ƙaulus sahabi maganar sahabi a wajen fassara ƙur'ani ita ake taqdimi a kan wani wanda ba sahabi ba ko da ko kai magana ka siyaƙi yana goyon bayan haka shi siyaƙi bai goyon bayan maganar shi in ya faɗi magana shi za a ɓuna wani daga cikin malamai a wannan zamanin ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara da kuma fa bi ayyi ala rabbiku ma tukadzdziba wannan ba Allah ya faɗe shi a cikin suratul rahman ba a cikin gurare da ainihin wato yawa ko bai faɗe shi ba ya faɗe shi to da ya faɗi wannan a cikin gurare da yawa sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziba mai malaman tafsiri suke fassara wannan fa bi ayyi ala rabbikum ma tukadziban din nan kun ga suna fassara shi cewa da wanne daga cikin ni'imomin Allah kuke karyatawa wanda zamu ga cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin gurare ya faɗa a suratul a'raf to sai wani ya zo ya ce a'a wannan fa bi ayyi ala rabbikum ma tukadziban din nan ba ni'ima ake magana ba yace fa bi ayyi ala rabbiku ana magana wai wadkuru fa bi ayyi tadmiri wa ihlaki da wani darkacewa ta da halakawa ta za ku karyata yace kuma dalilin sa akan haka cewa fa bi ayyi ala rabbiku yace yana nufin ihlaki wa tadmiri ne yace a duba za a ga duk inda Allah madaukakin sarki ya faɗi matsala a Qur'ani sai ya kawo ya bada labarin ya halaka wata al'umma ne sannan sai ya kawo wannan zato yace a suratul najmi Allah ya ce wa annahu ahlaka adan al-ula wa samuda fama abqa sai yace wa qawma nuhum min qabl innahum kanu hum aglama wal mu'tafikata sai yace fa gashaha fa bi ayyi alami yace to fa bi ayyi ihlaki wa tadmiri ta samara kake tsaya ba fa bi ayyi ala to tunda magabata ba haka suka fassara ba koda siyakin yana daukan haka a larabci ba za mu yadda da tafsirin ka tafsirin magabatan shi za mu koma wannan ita ce ka'ida domin dalili kuwa kai yanzu kana bukatan alatu na aiki kafin ka gane tafsiri a lokacin da su ba su bukatan wannan ne yanzu sai na bukaci nahwu da sarfu da balaga kamar da Sheikh Abdullahi Mundi ya magana cikin littafin tafsir ya kawo ulum wajen guda 15 dalibin da zai tafsiri ya zama yana da alaka da su ba su da alakar wannan kai tsaye kawai suna da alaka da ilimin ne ba su da bukatar wannan kewaye-kewaye to wannan yana daga ciki to da haka dai insha Allah wa'annan su ne matakai na farko mutane su yi haƙuri gobe ne insha Allah da izinin Allah rana ta biyu za mu fara yin ainihin wato tafsiri wanda alaramma zai ja baki ci gaba da fafatawa sannan wanda dai yake bibiyar mu yana sani cewa a shirye nake duk wanda ya ji kuskure na jan baki ko na fassara ko na fatawa to ya faɗakar da mu za mu gyara wannan tahaddusan bi ni'matillahi la fakara duk wanda yake bibiya ta ya sani in yi kuskure in dawo in janye cewa na yi kuskure abu ne ba wani bakon abu bane a gurina da haka duk wanda ya ji cewa na yi kuskure na karatu ko na fatawa ya faɗakar da mu ta inda ya kamata ya faɗakar da mu gyara wannan ba wani abu bane Allah ya ki kamala ta cika ga kowa sai ga shi kadai kuma tunda Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah Allah ya dauke rigar rashin kuskure daga wani mutum sannan kuma har wayo har gobe muna jin cewa mu dalibai ne na karatu ba mu kai cewa mustawa ba ce ta malamai sannan muna godewa malamanmu a mataki daban-daban tun daga matakin jihohin da muka fito da matakin jihohin da muka shigo muna musu godiya Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri zan ba dan uwa Malam Naziru ya faɗi wasu kalmomi a matsayinsa na shugaban wato matasa ta bangaren jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna majalisar matasa kai kan hada kan rijima da wasu kuma majalisar matasa ta sunna shugaban mu kenan ko wai kane ba ko ka cire ni
zoman chairman da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان قول ياقع الله سبحانه وتعالى وان دع الله مدوكي سلكي كامون وان اللوكة تينا ديقى وطا رمضان كما يأذر تامدى ببا مال ممو مال موسى يوسف عقد السنة اوانا قريه نامو نقو سو ya zo ya gabatar da karatu na tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan wata na Ramadan. Abu na farko za mu jinjina ma malam bisa ansa gayyatar masu gayyata da ya zo wannan birni namu na Gusau wanda mun san duniyar da ke sauraron ilimi da karatu suna da kishirwa da irin karatun da yake yi. Amma malayin mutunta wannan gari namu ya mutunta abokan mu'amala da ake yi da su ya ansa wannan gayyata. Muna fatar karatu da za a yi ruwansa a wannan masallaci, Allah ta'ala ya ba mu ikon saurare da kuma ya ba mu bayan su malam sun wuce ya zama wani remote, wani abu ne ya yi unhwani da shi na hazuk a matasa a kan tashi tsaye wurin bincike na isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu, malam mutunta wannan garin da ya abu ne wanda ya dace. Ni shaida ne kamar da malam yake ban labari, malam ya yi karatu a wannan gari namu na Guso, wanda kuma ya yi abu wanda a wannan duniya da muke ciki almajirai suna mantawa da malamansu. Ya yi wani abu wanda ya daɗe ya ban min nazari, wanda yanzu ne za a karantar da yaro Alƙur'ani da ya fara musabaka sai ga ya wuce ka. Yanzu ne za ku fara jawo yara ana zuwa harkar musabaka ko harkar wa'azi, nan da ɗan lokaci sai ya ga cewa karatun da kake ya wuce na shi, wanda ko lokacin da ka sa baƙin shi ba a haihe shi ba. To malam mun tai da shi, na ga karamci da yamma malamin shi, kuma na ji kalamai da malamin shi ya gayya a kai shi, wanda wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albarakatu ma'a kadirukum, duk wanda yake so ya samu albarka to ya bibiyi magabata, ya bi waɗanda suka karantar da shi, ya yarda da cewa bai iya ba ya nemi albarka, Allah zai taimake shi. Saboda haka wannan darasi da malam ya bamu babban wa'azi ne da sako ga duk wani ɗalibin ilimi, ya koma malamin da ya aza masa idon baki ya mutunta shi, ya yarda da shi, ya tuna wannan ni'ima ta karantar da shi ne. Muna godiya malam akan wannan amsa gayyata da kai da kuma waɗannan darussa da kake karantarwa a faɗin duk mai bibiyar ka a kafafen watsa labarai. Yana duk yadda kai karatu, in ka buɗe karatu malam Musa Yusuf Asadu Sunna sai kaga kana da inda kake da kasawa. Babban abin da yake ba nishawa, ni ban san ka ba, duk lokacin da za ka samu malamai sama da 50 ko 100 suna karatu, da wuya ka samu wanda zai gama tafsiri tun daga harkon azumi har ƙarshe ya ja baiti ɗaya na shaɗadiya. Amma malam yana da wata ƙa'ida wanda ya gaya mana tsari na usulubi da yake bi na tafsiri, wanda mun san wannan rana ce ta farko gada in wuce makaɗi da rawa ake cewa za mu ji waɗannan ƙa'idodi da ya ambata. Kowa ba magana ya zo da littafin rubutu, wanda ya an gaya ma ka rubuta ka koma ka yi bincike, nan makaranta ce an ka'aza, ba wai kawai ka saurara ka ta yi ba, a'a za ka rubuta ka ta yi ka yi bincike, domin kai ma muna so mu yi alfahari da kai gaba insha Allah. Wayanda suka gayyato muna malam su ma muna godiya gare su, sun mutunta wannan gari, sun kimanta mu, kuma muna fata Allah ta'ala ya saka musu alkhairi. Kirana na ƙarshe ga al'umma wannan gari, wajibi ne mu bada goyon baya na zuwa saurare da haɗin kai da duk da ya kamata mu bayar, mu dibi halin da wannan ƙasa take ciki. Duk wanda zai bar garinsu ya tai wani gari da iyali ne da ƴan uwa ne, kowa yana cikin zulumi, ya tai a ga ya isa lafiya ko ya dawo lafiya. Malam ya yi tattaki wajaha wajaha ya zo wannan jiha, duk da hali na matsalar hanya da hali da matsalar jiha take ciki, ya zo domin ya karantar da mu. To wajibi ne mu zo mu bada haɗin kai mu saurara. Muna fatar Allah ta'ala abinda malam zai karantar da mu, Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Malam muna baka tabbaci al'ummar garin Guso masu karamci ne, masu mutunta baƙo ne, masu sauraron sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Insha Allah Sokoto ita ta yayi mu, amma za mu nuna ma akwai bambanci tsakanin mu da su. Muna roƙon Allah ta'ala ya muna gudunmawa, ya ja hannun mala akan abin da Allah yake so ya dare shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya saka da alheri Sheikh Malam Nazir. Kamar yadda kuka ji ya faɗa da gaske ne, kaga an ba munasaba ta kama ba, lokaci yayi ko? So insha Allah akwai malami na anan kan wuri, Malam Gado tare da Malam Nazir muka ji,
maka kai mai ziyara kuma insha Allah kafin in gari zan sake zuwa inje in kai masa ziyara in Allah ya yarda. Akwai kuma shafin sarki zaki wanda suke mabiya shafin ne shi ma ya mana alƙuri cewa insha Allah wannan tafsirin zai dinga saka shi kullun karfe 10 na safe zuwa 11 saboda ka mabiya shafin sai su tara. Muna roƙon Allah wannan jiha ta Zamfara Allah ka zaunar da ita lafiya. Wayannan rigingimin yadda suka fara a gaban mu Allah ka nuna mana ƙarshen su. Abinda zai zama matsala a rayuwar mu Allah ka nisanta mu da shi. Kasar gabaki dai Allah ka zaunar da ita lafiya dan tsarkin sunayensa. Sannan kiran da muke na ƙarshe saboda lokaci yayi. Yan uwa kada mu manta da addu'o'i mafiya tsada shine kun ga duk wata harka da za a yi ta arziki sai in ana zaune lafiya ne take yiwa. To yana cikin wajibobin da ke kan mu yin addu'a cewa wannan kasar Allah ka zaunar da ita lafiya. Allah kuma ka zaunar mana da kasar nan lafiya ba dan iyawan mu ba a'a dan isar ka kai Allah mun san kuma isar Allah din ya isa. Da dan isar sa in ya ga dama muna roƙo dan falalarsa da rahamarsa Allah ka zaunar da kasar nan lafiya. Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani. وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.